daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19:25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na yanar gizo, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan kun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa masana shari'a sun yi kira da gwamnatoci a Najeriya da su rinka mutunta umarnin kotu. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa 'yan majalisar wakilan Najeriya sun amince da ƙudurin wata doka ta kawar da ƙayyade yawan shekarun mai neman aiki a ma'aikatun gwamnatin tarayyar ƙasar. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yaya kuke gani game da ƙudurin wannan doka da ta kawar da ƙayyade yawan shekarun mai neman aiki a ma'aikatun gwamnatin tarayyar Najeriya da majalisar wakilan ƙasar ta amince da ita. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labarin wasanni, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Da bayan da Amurka ta haramta wa shahararren kamfanin kasar China Huawei kera wayar salula mai karfin 5G a nan Amurka, kamfanin ya yi gargadin cewar matakin zai iya shafar ma'aikatan kasar. A cewar kamfanin, matakin zai cutar da kamfanonin Amurka da Huawei ke hulɗa da su, lamarin da zai kuma shafi dubban ayyuka. Kamfanin ya ƙara da cewa zai maza-maza ya nemi maslaha kan wannan haramci da Amurka ta saka mai tare da dukkan matakan shawo kan matsalar. Ana sa ran a yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da wani tsari wanda aka dade a Najeriya game da batun shige da fice a Amurka. Wannan tsarin zai sa hukumomi su daina mayar da hankali kan masu neman shiga kasar saboda suna da dangi ko kuma wani dalili da ya shafi neman agaji. Yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai gabanin sanarwar da shugaban Trump zai yi da tsakar rana a yau, wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce shirin zai taimaka wajen ƙarfafa tsaro akan iyakoki da kuma samar da sahihin tsari. Yana mai cewa lamarin zai zama na gogayayye ne. Wannan tsari na Trump zai bar adadin masu katin izinin zaman kasar na dindindin, wato masu green card, akan miliyan 1.1. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya fata Amurka ta je yaƙi da Iran a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya, yayin da wani jami'in diplomasiyan Iran ya kore yiwuwar barkewar yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu. Ba na fatan wannan ya faru, Trump ya ce a lokacin da aka tambaye shi yiwuwar yin yaƙi da hukumomin Tehran a daidai lokacin da ya fara ganawa da shugaban Switzerland Uli Maurer. Amurka da Iran dai ba su da wata hulɗa ta diplomasiya tsakaninsu, amma Switzerland kan wakilci muradin Amurka a ƙasar ta Iran wacce ke yankin gabas da tsakiya. Sakatariyar yada labarai a fadar White House Sarah Sanders ta nanata wa manema labarai a yau Alhamis cewar Trump na son Iran ta sauya halinta, inda ya ce Amurka za ta yi adawa da duk wani mataki da Iran ta ɗauka wanda zai iya haifar da rikici. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Washington DC. Gwamnatin sojan ƙasar Sudan ta dakatar da tattaunawar da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi, bayan da aka raunata aƙalla mutum 8 a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a Khartoum a jiya Laraba. A yau Alhamis, General Abdul Fattah Al-Burhan ya bayyana cewa an dakatar da tattaunawar har na tsawon sa'o'i 72 sanadiyar harbe-harben da aka samu, wanda ya ɗaura laifi akan masu zanga-zangar da suka ki cire shingayen da suka saka a manyan hanyoyin babban birnin kasar. A farkon watan da ya gabata ne aka dasa waɗannan shingayen a lokacin da aka fara zaman dirshin wanda ya jikilce ya koma zanga-zangar neman daɗaɗɗen tsohon shugaban kasar mai mulkin kamakariya Umar al-Bashir da ya sauka daga mulki. A ranar 11 ga watan Afrilu, sojoji suka kawo ƙarshen mulkin al-Bashir, amma duk da haka masu zanga-zangar suka bijire suka ki kawar da shingayen tare da ci gaba da zaman na dirshin, suna neman sojojin su miƙa mulki ga gwamnatin fararen hula. Jihar Missouri ita ce jiha ta baya-bayan a jihohin Amurka da ta amince da ƙudurin dokar hana zubar da ciki.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne da tattaunawar da abokin aiki na Yusuf Aliyu Haran da ya yi da barista Bala Usman, lauya mai zaman kanshi, akan umarnin da kotu ta baiwa gwamnatin jihar Kano na ta dakatar da naɗin sabbin sarakunan masarautun da ta kirkiro a makon da ya gabata. Ya kuma fara da tambayarsa kamar haka.
To a mai shari'a za a ga cewar kotu ta ainihin umarci gwamnatin jihar Kano da ta dakata da wannan naɗe-naɗe na sarautu da ta yi. Kuma za a ga cewar gwamnatin jihar Kano ba ta bi wannan umarni ba. Ana iya cewa gwamnatin jihar Kano ta rena kotu kenan?
To idan ka duba yadda wannan dambarwar sha'anin na sarauta yake da kuma yanda gwamnatin Kano ta bi da abin, za a gane da zuwa kotu da ake yi akwai abubuwa da suke da tafiya. Shi abin da gwamna ya faɗa ba a ba shi takarda ɗaya da shi ba, bai ga takarda ba har yi wannan aiki. Don koyin sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar Kano ya fitar da sanarwa cewa a lokacin da suka yi wannan abu bai samu takarda ba. To amma abin yi magana a nan shi ne gwamna ya ce ya karanta a social media, so ya karanta a social media amma ba a ba shi ba. To mutum da ba a ba shi ba, ruwa nisa ba, iya tunaninsa, hukunci ga kansa ba.
To shi gwamna yana magana akan cewar wannan doka ce da 'yan majalisu suka ainihin gabatar da ita kuma ai ya riga ya zama doka. To amma ita kuma kotu ta ce a dakatar, wanda kotu ta sake ba da cewar waɗannan masarautun da aka yi ba na gaske ba ne ko kuma ba ta aminta da su ba. Me hukuncin wannan shi kuma?
Wato ni a tsayana shi ne, wato abin da ke faruwa shi ne ko da a ce 'yan majalisa ne suka yi, shi ya sa hannu. Idan kotu ta neme shi, ya zama wajibi a kansu ne zai taru wannan kotu. Amma matsala ne shi ne, shin an ba shi takardar sambacin kotu cewa ya tsaye da wannan abin kuma abin ya zo wajensa? Abin da kamata a gane kenan. Abubuwa ne guda biyu, ya ce shi ya karanta a social media, amma ya ce ba a ba shi takarda yanda tsarin ba da takarda yake daga kotu zuwa ga mutum ba, wanda yake ainihin shi ne personal service. Da a je wajensa ya karɓa, ya sa hannu ya karɓa ba. Bas amma abin da ni a sanar shi ne, ya kamata jama'a su gane shi ne, a matsayin gwamna, gwamnati irin ta dimokuraɗiyya, idan a lokacin ba gaggawa ake ba, sarautar nan shekarar da 2000 da wani abu. So idan an saura kwana ɗaya an je kotu, ya ce an ce ku dakata, kotu ya ce dakata. Abin da zai kotu ya faɗa shi ne, a'a ina da hurumi na tsini abin da ni, kotu za ta ɗaga masa ƙafa. To amma a nan shi ma bai ba, sai ya makale da tunani cewa ai bai sami oda ba, saboda ta cigaba da abin da yake yi. To idan ka duba tsari na shari'a, kamata ya yi a ce an ba shi wannan odar, ya sa hannu ya karɓa, an ba da hujjar cewa ya karɓa. To duk a lokacin za mu ka tabbatar da cewa ya karya hukuncin kotu. Amma a yanzu kuskure ne a ce ya cire hukuncin kotu da babu hujja, babu shaida cewa ya karɓi wa matakaddar ya sa hannu ya karɓa. Amma ni matsayina a nan shi ne, a matsayinsa na gwamna, ko da karantawa yi a social media, ya kamata saboda ya mutunta wannan kotun fata, kotun za ta ce idan masu mulki ba su mutunta kotuna, sannan kuma ba su mutunta ba.
Barista Bala Usman kenan lawyer mai zaman kanshi. To idan muka leka Abujan Najeriya kuma Majalisar Wakilan Kasar ce ta amince da wata doka da ke ba wa mahukunta umarnin cewa a cire batun wa'adin shekaru a wajen cike guraben aiki, wannan dai ya biyo bayan koke-koken da ke nuna cewa sau tarin yawa ba a cancance fifiko sai dai a yi batun shekaru. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
Wannan doka da Majalisar Wakilai ta amince da ita ya biyo bayan yawan koke-koke ne da matasa ke yi na cewa ƙayyade shekarun ɗaukan aiki yana hana wasunsu gurabe musamman ma a ma'aikatan gwamnati duk da cewa suna da takardun shaidan karatu. Honorable Timothy Ngulu Simon yana cikin 'ya'yan majalisar da suka amince da wannan dokar.
Wannan dokan lokaci ya kai ne mu yi gyara a wadansu abubuwan, ba za mu dinga kallon wadansu kawai matsalolin suna nan suna rufe mana idanunmu. Duk da haka din wani ma za ka gan sai su boye a karkashin wannan abin sai su je su ɗauki mutanensu su kawo su a ba su aiki suna yi, amma an samu wanda ba a san su ba sai a ce sai ka kai ka riga ka wuce shekaru kaza kaza da sauransu. Ka je shi kana so ka shiga soja da polisi sai ka ji wani za a ce in ba kana da shekaru in ka riga ka wuce shekaru 25 ba za ka rana. Saboda me ai shekaru 25 din wani ma bai ko su kamar wanda ya mai shekaru 30 ko 35 ba. Saboda haka abin da ya sa jama'a su ma'aikatan majalisa suka tada wannan abin da zafi-zafi a wannan lokacin kenan, saboda yanayin abubuwan sun yawa ne mun samu matsaloli da yawa irin wannan abu. Ga mutane da yawa suna zama ba aiki kuma suna nan a shirye suna min da kafin su da takardun su sun yi shi ya sa wani lokaci sai su saka wani ya je karya da takardun shi aje kuma ana hukunta shi.
Fatima Ahmed Musa tana cikin matasa da suka kammala karatun digiri kuma ta kwashi shekaru bata samu aikin yi ba. Ga abin da take cewa a game da wannan dokar.
Gaskiya na ji daɗin wannan cire age limit ɗin da majalisa suka ɗau mataki a kai, saboda dama ce yanzu muka samu mu matasa na mu ma mu nemi aiki a duk lokacin da muka tashi neman aiki ba za a dakatar da mu ba saboda shekarunmu bai kai ba, ko kuma a ce daga shekara 25 zuwa 35 ko 25 zuwa 50 ko 45 ake nema ba. Yanzu za mu iya neman aiki daga shekara 25 ɗin in har muddin ka gama makaranta ka graduating. Mu ma mu zama ɗaya daga cikin mutane a duniya ko ƙasashe a duniya da ake alfahari da su. Gaskiya na ji daɗin wannan mataki, Allah da ya saka da alkhairi.
To sai dai a wani ɓangare Sanata Ahmad Babakaita ya ce wannan doka ta saba wa hankali domin ta ci karo da abubuwa da dama.
Abinda ba su yi tunani ba ni shi ne akwai wuraren da ake ɗauka aiki wanda za a ce daga shekara 45 zuwa 50 ko kuma zuwa 60. To ya za su yi da wannan? Sai su ce sai an ɗauki ɗan shekara 27? Wannan bai yi daidai ba. Kana in ma wannan dokar za ta iya tasiri, to za ta yi tasiri ne kawai kan ma'aikatan gwamnati, tarayya, kila da na jihohi. Amma ba ka ɗaukan mai kamfani na shi wanda ya kirkiro abin shi don kasuwanci ka ɗora mai irin waɗannan dokai.
Abin jira a gani shi ne tasirin da wannan doka za ta yi idan shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kanta. Domin kuwa ofishin ƙididdiga ta ƙasa ta ce kashi 61.6 cikin 100 na matasa ba su da aiki a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To ma'adalla a gaida Madina Dauda. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To wa muke da shi daga jihar Niger?
Kuma magana da bayan mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To mai wankin hula, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To gaskiya ni ra'ayina akan wannan maudu'in ka a yau, su alimin manyan kasar nan su ne zai amfana ba talaka ba.
To ba ka gane
wannan abin da suka, wannan doka da suka aiwatar a yau, suna ganin sun tsufa ne shi yasa suka sa wannan doka kayan su samu mulkin su ci gaba da alhakin mulkin Najeriya. Don saboda duk wani mukami mai mulkin an tallaka da kasar nan ba zai same shi ba a halin yanzu da muke ciki. Saboda haka ni a ra'ayina gaskiya wannan abu zai amfana ba mu ba.
To mun gode. To daga jihar Niger kuma wa muke da shi a jihar Sokoto? Sai ka daga muryarka.
To sunana Abdulkadir Sarkin Hulumi.
To Abdulkadir, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Wannan doka mu abinda muke gani suna son su yi su hakan su don su doke ne akan mulkin haka. Domin gaskiya wannan ba za ta amfani su talaka wannan ba karamin shekaru ba. To tabbas ni dai wannan ana ganin sun hakan su shi ne sun hakan su rawa. Ba wai sun yi sarka ba. Wannan shi ne akan wannan doka ku tashi a ga.
To mun gode. To daga jihar Sokoto kuma bari mu je jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Kana magana da Babawo mai agogo ne na cikin garin Gidan Karo local government na Federal State.
To Babawo, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Sai kai mu afuwa da Allah ban yanzu nake bude radio nawa.
Eh, muna tambayar ra'ayinku ne dangane game da kudirin dokar da Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da ita na rage shekaru neman aiki a ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya.
Eto, sai ya kasance da cewa ci gaba mu talaka ba abun da mu muke bukata illa ci gaba. Sai ya kasance akwai ci gaba. Ubangiji da Allah da ya tsaya da zaba mana
to amin. To daga jihar Nasarawa kuma bari mu leka jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, menene ra'ayinka?
To lallai ni ra'ayina da abinda majalisa ya kamata su yi shine muna da tundin matasa a kasan nan daga shekara 20 zuwa shekaru 35. Ya kamata duk abinda za a yi matasan nan lallai a kula da su saboda yawan da suke da shi. Kuma shi matashi idan aka sama masa aiki to lallai kasan nan za a samu zaman lafiya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode. Daga jihar Bauchi kuma bari mu je jihar Sokoto. Wa muke da shi a jihar Sokoto?
To assalamu alaikum, mai magana Sokoto ɗan yanki jagara local government secretary na jihar Najeriya.
To menene ra'ayinka?
Gaskiya wannan za mu iya mai maraba da shi ganin yadda dinin mutane ko in ce matasa ba su da aiki musamman ma kamin ma su gama karatun da kyar kuma a zo a ci shekarun ka sun yi ko wani abu dai a dinga kauce. Ya ma kamata a yi la'akari da irin ko karatun da ka yi digiri a ce dai an ba ta aikin da za ka iya cin wani abinci kamin na ainihin karatun da ka yi. Amma a ce duk da kana da digiri yana haka ainihin sakandiri ko irin firamari ko kuma lokacin gani haka a ce ainihin karatun ka ya yi aikin da za a ba ka. Sai da haka ba ka da aiki sai dai ka koma jiha ko kuma ainihin tarayya, gwamnatin tarayya. To wannan abu ne ya kamata a kawo doka da wanda bidiyo ne suka bi ne suka tantance a ɗauke su aiki da ya kamata a ɗauke su aiki da nan.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Yobe. Wa muke da shi daga jihar Yobe?
Malam Salisu ne daga jihar Yobe.
To Malam Salisu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya gwamnati ta yi kokari don samun matasa aikin yi, shi ne zai kawo kwanciyar hankali kuma da zaman lafiya.
To baka ganin rage wannan yawan adadin shekarun zai kara taimaka matasa su samu aikin yi?
Eh, shine muke ganin hakan gaskiya dai kawo ci gaba da kuma samun musu aikin yi.
To mun gode Malam Salisu. Yanzu kuma daga jihar Yoruba bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, ne radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka?
To gaskiya al'amari mu dai abin da muke fata su ɗan majalisar mu kaman bangaren tarayya din nan ya kamata su fara san abin da zai taimaki talakawan Najeriya. Domin idan muka ɗauka gaga gaskiya al'amari yanzu da yawa al'adun mutum ya gama karatun ma saboda ba aikin yi, ya koma yana sai da shayi ko yana faskare ko yana yawon duk ko yana tura baro ko kuma yana karamar sana'ar da ba bai kamata a ce wanda ya gama karatu yana yin ta ba. Kuma maganar wani rage aiki ko kuma ka rage shekaru, an yi ganin ba wani hujja ba ne za su kawo wannan hukuncin da za su yi wannan tunanin, saboda ka san akwai abu da za a baka da hannun dama ka tsaye shi da hannun hagu. Da haka mu fatan da muke yi su yi mutu sa tunanin ci.
So mun gode Alhaji Musa Garo. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna, wa muke da shi a kan layi?
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America.
Wa alaikum assalam.
Sakatare unguwar Katsina Kukumaki.
Ya sunanka?
Tahiru, sakatare unguwar Katsina Kukumaki, daga local government Kaduna Nigeria.
To Tahiru, menene ra'ayinka?
To ni kuma gaskiya ana ra'ayin ina ganin wannan dokar ta yi daidai, tunda dai a ga kamar yadda ɗan boko ga sunan sun yi ba aikin yi, kuma aka ce ga shi an ce wannan kaga ba sai an yi aiki da ka'idar da ko a ce shekarun mutum ya sun kai kaza sannan za a yi ba, kawai in dai ya cancanta kawai za a ɗauki mutumin.
To mun gode kwarai daga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayinsu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shahararren ɗan wasan ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya John Mikel Obi yana nan yana shirin dawowa taka leda a gasar Premier a ƙasar Ingila kafin soma gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta bana. Ƙungiyoyi biyu na Ingila ɗin ne ke zauracin ɗan wasan, wato Sheffield United da kuma Norwich. To amma Obi mai shekaru 32 ya ce yana fatan kai ƙarshe tare da yin matsaya a kan ƙungiyar da zai koma kafin zuwan sa sansanin Super Eagles domin fafata gasar ta nahiyar Afirka. A watan Janairu da ya gabata ne Mikel ya dawo Ingila ƙungiyar Middlesbrough da ke buga gasar Championship bayan ya buro ƙungiyar Tianjin Teda ta kasar Sin. A Ingila ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta ce tana baiwa kocin ƙungiyar Ole Gunnar Solskjaer goyon baya da tallafin kuɗaɗe domin dawo da martabar ƙungiyar. United ɗin ta ƙarƙare kakar wasanni ta bana ne a matsayin ta shida a teburin gasar Premier. Solskjaer ya karɓi aikin horar da 'yan wasan ƙungiyar na riƙon ƙwarya ne a watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2018 bayan da ta kori kocin ta Jose Mourinho, inda daga nan ƙungiyar ta buga wasanni 11 ba tare da an doke ta ba. To sai dai kuma jin kaɗan bayan da aka baiwa kocin aikin na dindindin, al'amura sun taɓarɓare a ƙungiyar inda ta yi galaba a wasanni biyu kacal daga cikin wasanni tara na ƙarshe na gasar Premier. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta Ingila na ci gaba da bayyana rashin amincewarta da tsarin rabon tikitin shiga kallon wasa na wasan ƙarshe ta gasar cin kofin UEFA da za ta fafata da ƙungiyar Chelsea, inda ta buƙaci hukumar ƙwallon nahiyar Turai wato UEFA da ta yi bayanin dalilin shirya gudanar da wasan na ƙarshe a birnin Baku na ƙasar Azerbaijan. Ko baya ga baiwa ƙungiyoyin tikiti 6,600 kacal, ƙungiyar ta Arsenal tana korafin cewa 'yan kallo na fuskantar matsananciyar wahalar tafiya a can domin kallon wasan, lamarin da ya sa har yanzu ma ba su sayar da 'yan adadin tikitin da aka ba su ba. Shahararren ɗan wasan tennis Roger Federer ya soma da nasara a dawowar da ya yi na fafata babbar gasar tennis ta Italian Open, inda yau ya soma gasar da nasarar doke ɗan ƙasar Portugal João Sousa a birnin Rome. Federer ɗan ƙasar Switzerland ya dawo gasar ne a karon farko tun daga shekara ta 2016, a yanzu kuma ya doke Sousa ne a cikin sa'a 1:21, inda ya sami tsallakewa zuwa zagaye na uku na gasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a gaida Murtala, yanzu kuma sai tasirin azumi a wurina.
Ni Isan Bala mai waki. Azumi yana da tasiri a rayuwata domin yana karfafa min ibada. Ina samun sallolin lafulfuli, sauraron wa'azi, karatun Qur'ani da sauran ibadu. Domin ina raba rayuwata kamar kaso uku. Kaso biyu ina mika ta ga ibada ne. Ina sada zumunta domin ina neman duk inda ƴan uwana musulmi suke inje in ziyarce su mu gaggaisa a wannan lafiya na zubin a sharuwa a gurin kafin in dawo. Wajen sana'ata ina rage farashin kayayyaki daidai da yadda musulmi mai azumi zai iya samu shi ma ya buɗe baki cikin nishadi. Bayan wannan ina kokarin kyautata wa iyayena fiye da yadda nake kyautata musu da domin darajar wannan azumi idan kai aikin ibada in za a baka da lada 10 yanzu zai kai a baka lada 20 komai ninka aiki. Da haka nake umarta ƴan uwana musulmi duk inda suke su dage wajen aikin ibada da zumun da karfafa juna wajen bautar Allah da karfafa juna wajen kyautata jama'a da kyautata juna wajen koda ba musulmi bane albarka wannan azumi ya kasance cewa kana kyautata ma domin duk abin da kai tsakaninka da Allah Allah zai baka ladan wannan abu shi ciyar da mumini Allah yana alfahari da shi kuma yana bada wani sakamako na lada wanda yake ba kadan bane dan haka a duk inda nake a rayuwata wannan azumi ina kasancewa cikin salatin annabi istighfar ari hayalala da shoran ayyuka na ibada da roƙon Allah ni'imomi da neman gafara da neman Allah ya bude da mana ya zaunar da ƙasar mu lafiya lau ya zaunar da mu lafiya lau ya bamu abin da zamu ci ya albarkaci ƙasar mu da zaman lafiya ya taimaki shugabannin mu da mu talaka kanmu Allah ya sa mana danƙon zumunci a zakanin mu ba mu rika samun farakokin rigingimu da shoran su ba dan haka wannan wata ne mai albarka gare
to madalla kafin mi sallama ga labarai amma a takeice
Jihar Missouri ita ce jiha ta baya-bayan nan a jihohin Amurka da ta amince da kudirin dokar hana zubar da ciki lamarin da ya assasa fafatakar da 'yan jamhuriyar Republican magoya bayan dokar ke yi wanda suke fatan zai kai ga soke dokar da ta amince da zubar da ciki a shekarar 1973. Da safiyar yau Alhamis majalisar dokokin jihar wacce ke tsakiyar yammacin Amurka ta amince da kudirin dokar da yawan kuri'u 24 da kuma kuri'u 10 da suka nuna adawar su ga dokar wacce ta haramta zubar da ciki da ya haura makonni 8. Sai dai dokar ta tsame mutane da yanayi na rashin lafiya ya neme su zubar da juna biyu amma ta hana zubar da waɗanda aka samu sanadiyar wani yayi wa ƴar uwarsa ciki ko kuma wacce aka yi wa fiyade. Yanzu haka ana jiran majalisar dokokin jihar wacce ƴan Republican ke da rinjaye su amince da cikakkiyar dokar kafin a mika ta ga gwamnatin jihar Mike Parson wanda shi ne ma ɗan Republican ɗin domin ya rattaba hannu. Gwamnatin sojan ƙasar Sudan ta dakatar da tattaunawar da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutane 8.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.